الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم لا رباب إلا رمضان هجرة 1439 يداشي 20 شكرا 2018. za mu shiga sabuwar sura a yau, ita ce suratul hijri insha Allah. Ita ce sura ta 15 kuma ta tana da ayoyi 101. Wannan karatu namu na yau yana dauke da bayanin nadamar kafirai a bayan mutuwa. Shi musulmi bai nadama, amma kafiri babu makawa, yana nadama a bayan mutuwarsa. Allah subhanahu wa ta'ala
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر، تمامنا سورة فرد الحروف المقطعة da Allah tabaraka ta'ala kadai ya san ma'ana. Allah madaukaki ya ce tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin, waɗannan ayoyi ne na littafi kuma abin karatu mai bayani. Wato shi alqur'ani yana matsayin littafi, sannan alqur'ani abin karatu ne na ibada. Saboda haka shi alqur'ani ba littafi ne kawai ba, littafi ne na musamman, littafi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo, wanda ke dauke da dokoki. Saboda haka yasa Allah madaukaki ya ce mubin. Rubbama yawaddu
alladhina kafaru law kanu muslimin.
Rubbama yawaddu alladhina kafaru, sau da yawa wato kafirai za su yi fata, za su so a ce laukano musulmi da sun kasance musulmai a rayuwarsu. Wato Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar a farkon wannan sura da cewar kafirai lallai ne za su yi fatar, za su so a ce ina ma su musulmai ne, laukano musulmi da dai sun kasance masu miƙa wuya da hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala. Larabawa a bisa ga al'adarsu, idan suna so su tabbatar da abu wanda ke yaƙini ba makawa a kai, sai a yi amfani da kalmar shakka. Don idan aka sa rubama, yana iya kawar da yaƙini a gurin, wanda a tsari na Larabci haka Larabawa suke, sukan kawo kalma wanda take ɗaukar ma'anar zato ko shakka, alhali kuma ana nufin yaƙini. Zakaru lafzan ya'ani mawdi'an lishakki, sukan kawo kalma wanda ke ainihin gurbi na shakka, kamar yadda Allah madaukaki ya amfani da wannan kalma a nan. Wato Allah yana tabbatarwa ne ba wai shakka ake ba, ربما يود الذين كفروا باب مكوى ولن تكاثر شيء ذاته لو كانوا مسلمين إلى ما سنكفن جيسو مسلمين أرأي وسط الدنيا وأن سورة الله يسوك الذي يتقى النبي صلى الله عليه وسلم ألوك سينا قال المكة ألوك سينا النبي صلى الله عليه وسلم يحوز كان جيس أنني أرأي وسط سوجن وعد سبو دهك الله يسوك وأن سورة سبو ده فكتر لحن كلم ورد الله سورة كده أكتر سبو ده rage damuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda fitincinin da ya fuskanta to haka in ka dubi suran daga farkon ta zuwa karshe zaka ga kamar ana rarrashin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to da farko Allah ke gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam innal kufara idza arafu haqiqatal amr ya kai Muhammad lokacin da kafirai suke gane hakikanin al'amari wa wannan lokaci tamannau annahum kanu fi dar dunya muslimin lokacin da kafiri ya gane hakikanin gaskiya to babu shakka sai ya so a ce ina ma shi musulmi ne a lokacin da yake duniya kuma kamar yadda alqur'ani ya nuna mana nadama karo uku ne kafirai suke Allah ka tare duk mutumin da ya mutu kafiri yana da dama shine abin da farkon suran nan take tabbatar mana duk wanda ya mutu kafiri sai ya so a ce ya rike addinin musulunci kafin ya bar duniya wannan nadamar tana zuwa kashi uku na farko a lokacin karɓar rai a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko a karɓi ran kafiri ta manna annahu kana musliman kuma kafiri zai yi fatan a ce ina ma ya yi rayuwarsa akan musulunci kafin wannan lokaci na mutuwa wanda الله مذكر يا فدا سورة الأنعام آية 31 قد كثير الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها الله تبارك وتعالى يقول قد كثير الذين كذبوا بلقاء الله كافرين سن حسارة نزول في كلية حدوث الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة har lokacin mutuwa idan ya zo musu bakam to kafirai suna nadama kawo sai su rika cewa ya hasratana ala ma farratna fiha ya kai nadamar mu ya kai da na sani irin wannan sakaci da muka yi ma rayuwarmu don haka lallai ne duk wani kafiri idan ya zo mutuwa sai ya yi nadama musuluncin nan da ya raina musuluncin nan da yake ganin ba gaskiya ba ne sai ya so a ce ya mutu akan wannan musulunci a daidai lokacin fitararsa wannan ya zo cikin ayar alqur'ani kuma ya samu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karo na farko kenan lokaci na biyu da kafirai suke son ina ma a ce sun mutu suna musulmai shine lokacin da suke ganin wuta a filin hisabi domin idan an taru a filin hisabi za a zo da wutar jahannama Allah ka tare idan an kawo wutar jahannama mutane suna ganin ta idza ayana an-nara wa waqafa 'alayha tamanna annahu kana muslima idan kafiri ya ga wuta a gaban sa sai yayi fatan a ce ina ma ya mutu ina musulmi wannan ya zo a suratul al-an'am aya har yanzu aya 27 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam walau tara in wuqifu ala an-nar ina ma kana gani ya kai manzon Allah ina ma kana gani ya kai Muhammad lokacin da ake tsayar da kafirai a gaban wuta fa qalu sai su rika cewa ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin ina ma an maida mu duniya mu sake rayuwar da ba za mu kare ta wa'azi ba ina ma an maida mu duniya mu yi imani da ayoyin Allah mu kasance muna cikin musulmai kaga karo na biyu kenan suna ganin wuta a gabansu za su yi wannan fatar za su yi nadamar rayuwarsu da suka yi hasara ta a duniya karo na uku fa yaushe ne kafirai suke sha'awar ina ma su musulmai ne wannan lokaci shine bayan an sa su a wuta an riga an sa kafirai a wuta, an sa musulmai masu laifi a wuta. Ana nan bayan wani lokaci da Allah ya hukunta za a yi ceto, innahum idza ayanu ifradan muwahhidina minan nar, sai kafirai suna cikin wuta sai su ga ana zuwa ana fitar da musulmai, ana fitar a zo a kama wannan abin da shi, a zo a kama wannan abin da shi. To ka kuwa ai dole za su yi fata ina ma a ce su ma musulmai da abin da su. إنهم إذا آينوا إخراج الموحدين من النار تمنوا أنهم كانوا مسلمين وأن يعضوا سورة الفرقان آية 20 بكر إن الله مدفكية تشوى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا رانت الظالمية كيزا ياتا تكتابي ذلك كيزا ياتا ينا شوكي إنما يالك سفرك إذن نمو دامسا ina ma ya riki tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi ma a fitar da shi daga wutar wanda akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan ceto Abu Sa'id al-Khudri ya bada labari ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa musulmai masu laifi waɗanda aka sanya su a wuta a ranar kiyama daga baya za a cire. Wannan hadisin yana sahihu Muslim kitabul iman babu isbati shafa'ati wa ikraju al-muwahhidin min an-nar, yana sunan Tirmidhi kitabu sifatul qiyama, yana sunan Abi Dawud kitabu sunna babu fi shafa'a, yana sunan Ibn Majah. Wato hadisi yana da tafsir hadisi da yawa, ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam, yana silsilat sahiha hadisi na 2551. Abu Sa'id al-Khudri yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari mai tsawo game da tsayuwar hisabi har zai kai ga wasu an tura wuta saboda yawan laifin su kuma musulmai ne. To daga baya Allah zai bada umarni a yi ceto gare su, saboda haka musulmai za a cece su daga cikin wuta. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma ahlun nar alladhina hum ahluha, amma ƴan wuta waɗanda dama can mazaunanta ne kafirai, fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyauna, su kan ba sa mutuwa a wutar kuma ba sa rayuwa. Wato shi kafiri babu mai cetonsa, saboda haka asalin kafiri dama ahlun nar ɗan wuta ne. Wato Allah ya halicce shi ne saboda ya dawwama a cikin wuta, saboda haka shi ba maganar fita. Manzon Allah ya bayyana filla-filla, wato daki-daki bayani game da yadda ceto zai kasance a ranar kiyama, wanda babu makawa a kai. Ya tabbatar da cewa kafirai ba sa samun ceto a ranar kiyama, wanda kuma Allah madaukaki ya faɗa a suratul Fatir ya zo a aya ta 36 har zuwa 37, والذين كفروا لهم نار جهنم لا
يقضي عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور.
والذين كفروا لهم نار جهنم a suratul Fatir Allah ya tabbatar da cewa su kafirai suna samun wutar jahannama. Kuma ka lura da yadda Allah ya faɗa a ciki, la yuqda alaihim fayamutu, ba a musu hukuncin mutuwa, ba a hukunta mutuwa a kan kafirai idan sun shiga wuta, tunda ba a hukunta mutuwa ba, ba za su mutu ba. Kuma wala yukhaffafu anhum min azabiha, kuma ba a sassauta musu daga azabar wuta ne. Kadhalika najzi kulla kafur, Allah yake kowane kafiri in dai mutum ya mutu da kafiri, to wannan ita ce sakayyarsa, zai shiga wuta, zai dawwama a cikinta, babu sassaucin azaba. Azabar jiya ba ta kai ta yau ba, ta gobe za ta fi ta yau, haka abin yake har abada, in ji Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ka kare mu.
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
Allah subhanahu wata'ala ya ce wa hum yastarihuna fiha rabbana, suna kururuwa, suna ihu, suna kiran Allah, suna roƙonsa, suna addu'a a cikin jahannama. Ne addu'a su? Rabbana akhrijna, ya Allah, ka fitar da mu. Na'mal salihan, za mu yi aikin ƙwarai. Ghayra allazi kunna na'malu, saɓani wanda muka yi a da. A ji kafiri ke faɗa. A fitar shi ya dawo duniya zai canza aiki. To amma sun tuni Allah madaukaki ya ce la yuqda alaihim wa yamutu wa la yukhaffafu anhum min azabi. Allah ya riga ya kaddara kafiri in ya shiga wuta ba mazaunin sa. Allah zai ce awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara, ashe ba mu ba ku tsawon rai wanda ya ishi mai tunani yayi tunani ba. An baka shekara har 50, wani ma 70, wani 80, wani ya kai 100 ko 50 aka baka, bai ishe ka tunani abinda zai amfani rayuwarka ba, ko da babu mai wa'adi, in ji Allah tabaraka wa ta'ala. Ai hankalin dan adam ya ishe shi ya zama mai maka wa'adi. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir, bayan haka kuma mai wa'adi ma ya zo. Kun taba jin wani yana wa'adi akan kaza, ba kyau kaza, yana da kyau. Saboda haka Allah zai ce fasuku kama da zalimi na binnasi, su ɗanɗana azaba, su azzalimai babu mai taimakonsu. Musulmi akwai mai taimakon shi saboda yana da damar ceto, amma kafiri babu mai ceto gare shi. Saboda haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma min zalimina fa ma li zalimina min nasir. Wannan haka yake a cikin Alqur'ani. Babu inda Allah ya nuna cewar kafiri zai fita daga wuta. In dai kafiri ya shiga wuta, to a nan zai dawwama. سورة الأعلى فذكر إن فأت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. إذا موت يشي دوتا تبا مغانا متوى أشكي موتا مبابو كما لا دولا يبا. Haka yanzu a suratul nisaa aya ta 167 zuwa 9, innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun Allahu liyaghfira
lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha. يلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا.
إن الذين كفروا سورة النساء. الله سبحانه وتعالى يقول أن سكر كافر وظلموا ثم سكر ذلك لن يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. الله بزيك عبر كامو سبا الله بزيك مونا مسحنيا تكتا الجنة با إلا طريق جهنم. Sai dai hanyar zuwa jahannama, khalidina fiha abadan, za su dawwama a cikin jahannama har abada. Wa kana dhalika ala Allahi yasira, wannan abu ne mai sauki ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wato Allah ya tabbatar ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam farkon suratul Hijr, yana tabbatar masa kafirai sai sun yi nadama, sai sun so a ce su musulmai. Kuma Al-Qur'ani ya tabbatar mana a gurare kamar guda uku a kiyama, kafirai suke wannan nadama, suna fatar a ce ina ma sun yi rayuwarsu a kan musulunci. Allah ka sa mu musu a kan wannan addini na musulunci. To don haka sai mu je aya ta uku ta suratul Hijr. Saboda haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, zarhum ya'kulu wa yatamattau. Muhammad tabassu kabar kafirai su ta cin abinci, su dan mori rayuwa. Wa yulhihimul amalu, kuma buri ya shagaltar da su. Ai rayuwa duniya ba ta wuce abu gudun nan ba. Ka ci mai daɗi, ka more shine ka sa mai kyau, ko ka hau mota sannan ka zauna kai ta buri. Za ka zama wani babban mutum, ko dai shugaban ƙasa, ko wani kwamishina, ko minista. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fasaufa ya'lamuna, da sannu za su sani. Wato asali a cikin Alƙur'ani, idan kana duba za ka samu buri ta zo da kalmomi guda biyu, akwai al'amalu kamar yadda Allah ya kawo ta a wannan guri sannan akwai at-tamanni wadannan kalmomi dukkan su buri ne ma'anar su da Hausa amma a Larabci akwai bambanci a tsakanin su kamar yadda Ibn Hajar yayi kokarin fassarawa cikin Fathul Bari mujallal na 11 shafin 242 yace al'amalu raja'u ma tuhibbuhu an-nafs min tuli umrin wa ziyadati jinan idan aka ce al'amal wato shine rai ya zama yana fatar ya samu wani abu shine buri ka rika takawa kanka tunani ina ma ka samu wani abu wannan shi ake kira al'amal wa huwa qaribun ma'ana min at-tamanni to da shi da at-tamanni ma'anar su kusan daya ne amma me ya bambanta su da Hausa dai abu guda ne buri kawai ake cewa cewa ne yana da dogon guri wato alfarku bayan kuma amma da bambanci a tsakanin al'amalu da kuma at-tamanni ga yanda yazo a Larabci innal amala ma taqaddama lahu sabab abinda Larabawa suke kiransa al'amal guri da ake ce ma al'amal shine wanda kana da sababi kana da sababi idan akwai wani sababi da kai riko da shi kamar misali kai manomi ne kana noma sai kana burin wannan noman taka gaba za ka iya samu buhu ɗari ko wani kofin haka kaga akwai abin da ka rike kafin ka yi burin amma idan aka ce at-tamanni shi ba ka rike komi ba haka kullum mutum zai zauna yana saka wa kansa abu babu alamar zai taɓa samu shi wancan manomi ne tun da manomi ne yana burin nan gaba ya samu buhu ɗari ba a duk mamaki ba ne saboda akwai sababin da ya rike amma wannan zai kwanta a kan gado yana tunani kai gaba ma sai na zama shugaban kasa shi ko kokan suna ma bai zama ba haka fa bai ma dau hanyar ba ba alamar ta to wannan shi ake kira at-tamanni ko wannan su bai dace ga musulmi ba ko wannan su shi yasa Allah tabaraka wataala yake danganta shi ga waɗannan kafirai wato abu ne wanda ke dauke yake dauke tunaninka game da mutuwa shi buri kowane iri da buri wanda ya zama to kana da sababi da kai riko don haka ana fatan nan gaba za ka cimma abin da kake fatan samu da wanda ba abin da ka dogara da shi illa kawai tunani da fata kana saka wa ranka tunanin ina ma ka zama wani wanda babu sababi ba alamar za ka iya taba zama dukkan suna raba mutum da tunanin mutuwa saboda haka asali bai dace ga musulmi ba wato shi musulmi kullum ya rika kawo mutuwa kusa da gabansa ya daina tura mutuwa don idan an tura mutuwa shine buri yake samu mahalli don haka yasa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam za ka samu hadisai da dama wadanda manzon Allah yake tsawatar mana akan gurace-gurace kamar hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya haramu ibnu adam wa tabqa minhu ithnatani shi dan adam komai yana tsufa a jikinsa amma banda abu biyu al-hirsu wal-amal kwadayi da buri da kwadayi da buri ba sa tsufa ga dan adam ka dinga kwadayin ina ma ka samu wani abu wanda ke ni'ima ta duniya ne wanda komai tsufarta ba za ka rabu da wannan ba saboda haka za ka ga mutum ya tsufa amma yana da kwadayi har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwadayi baya tsufa ga dan adam buri ma bai tsufa ga dan adam hadisin yana sahihu jami'in fagir hadisi na 8170 kuma akwai hadisin Abu Huraira shi ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana isharar dan mu gane hadarin buri ga rayuwa Abu Huraira yace yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu qalbul kabir shaban fitnatayn zuciyar babban mutum ba ta gushewa budurwa ce wato ka tsufa jikinka amma zuciyarka tana nan har yanzu budurwa ce mutum jikinsa zai tsufa amma zuciyarsa yana nan saurayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kan abubuwa guda biyu fi hubbid duniya wa tulil amal son duniya da tsawon buri mutum ya ringa gurace-guracen da abin da ba zai iya cin musu ba hadisin yana sahih bukhari na kitabur rikab babu la aisha illa aishul akhira akwai riwaya ta Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shaykha ya haramu wa yad'u jismu oho yakan tsufa mutun yakan tsufa cikin sa wato ya zaman to yayin rauni wa kalbuhu shaqun ala kutu ithnaini amma zuciyar sa tana nan da kurutiya akan san abubuwa guda biyu tulil hayati wa hubbil mali tsawon rai da kuma san zuciya duk inda shekaru ya yawa da mutum baya sanya mutum so yake a ƙara masa yawan shekaru kuma duk yanda shekaru ya yawa ga mutum baya rabuwa da son dukiya saboda haka wannan abubuwa ne suka yi alaƙa da buri wanda yana raba mutum da tunanin mutuwa ya kusantar da shi ga Allah tabaraka wa ta'ala shi ita ma wannan riwaya ta Abu Huraira ta inganta hadisin yana sahihu Jami' Saqir hadisi na 3749 da kuma Muslim Sahih hadisi na 2906 akwai wata riwaya ta Anas bin Malik har yanzu Anas yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yakbaru ibnu adam idan dan adam yana tsufa wa yakbaru ma'ahu ithnani lokacin shekarun ka suke yawa haka kuma abu biyu suke ƙara yawa a gunka hubbul mali san dukiya karuwa yake wa tulul umr da kuma tsawon rai shi ma karuwa yake kana ƙara yawan shekaru sannan kuma kana dada fatan ka ƙara yawan shekaru duk sa'ilin shekaru suka ƙaru fatan ki a dada ƙarawa in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin shi ma yana sahih Bukhari babu man balaga 60 sana faqad a'zara Allahu ilayhi saboda haka abinda manzon Allah ya karantar da mu ta hadisai shine tabbatar da cewa buri abu ne wanda ke dabi'a ta dan adam ba ka raba mutum da ita mutum baya rabuwa da buri don sai dai ya fada da shi amma yana nan a halittar sa don haka yasa ba ka raba kowa da buri da masani da jahili malami ana samun shi da buri haka nan ma jahili ma ana samun sa da buri akwai hadisin Abdullahi bin Mas'ud da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana illa ta buri din kamar yadda manzon Allah ya faɗi alamata ya faɗi hadarin sa ga rayuwa a cikin hadisai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da idan kiyama ta zo ƙarshe to buri zai karu iktarabat as-sa'at wa la yazdadu an-nasu 'ala ad-dunya illa hirsa manzon Allah yake idan duniya ta kusa ƙarshe to mutane za su ƙara kwadayinta mutane za su ƙara kwadayi akan rayuwarta wala yazdadu min Allahi illa buda kuma duk sa'ilin da mutane suka ƙara kwadayin duniya ba sa ƙara komai tsakanin su da Allah face ne santa wato dada ne santar Allah subhanahu wataala mutane suke wato alama ce ta tashin kiyama za ka ga mutane sun ƙara buri fiye da da jama'a za su ƙara burace wanda shi ke nisantar da mutum ga Allah tabaraka wa ta'ala don haka wato idan mutum ya yawaita buri to yana nisantar Allah asali kafirai suke yawaita ba shi musulmi bai kamata ya yawaita ba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba Annabi sallallahu alaihi wasallam zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yunhihimul amal ka kyale su su ci abin da za su ci su mori rayuwa sannan burace ya shagaltar da su kaga kenan kafirai suke manta lahira amma mumini bai kamata ya kyale buri ya ci rayuwarsa ba bai kamata ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya ba kamar da manzon Allah ya tsawatar mana haka ma Allah tabaraka wa ta'ala ya tsawatar mana a cikin alqur'ani kamar misali a suratul hashiri ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad ya ku wadanda suka yi imani ku kare kiyaye Allah kowane rai ya rika duba me ya gabatar domin haduwarsa da Allah a gobe kiyama wattaqullaha inna Allaha kabirun bima ta'malun wala takunu kal ladina nasullaha ya ku wadanda suka yi imani kar ku zama kamar wadanda suka manta Allah fa ya za a yi kamar da Allah ta buri fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya mana ishara ta yanda zamu nisanci yawan burace mu fi matso da lahira a zukatan mu fiye da buri akwai hadisin Abu Ayyub al-Ansari wanda yake wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam majalisinsa ja'a rajulun ila an-nabi fa qala ya rasulullah allimni wa awjid ya rasulullah ka koya min wani ilimi kuma ka fada min takaitacce fada min ilimi kadan wanda zan iya rikewa sai manzo Allah yace idza qumta fi salatika idan ka tsaya zaka yi sallah fa salli salatan wadd'in to sallar da zaka yi kai ta ne ban kwana da duniya kaga ko ai wannan nasiha ce takaitacciya idan mutum zai tsaya a sallar azhar yayi aiki da wadiyar manzon Allah a sallar azhar da ta wuce ka tsaya lokacin da zaka yi tunanin ka da asar ba zai same ka da rai ba shi za a samu guri a zuciyarka ko za a samu gajere ko wanda za a yi maza za a samu cin masa kafin la'asar hadisin yana silsilar sahih hadisin 301 wanda wannan babban misali ne ta yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu yi ta kokari maso da lahira mu yi ta kokarin nisantar da duniya domin ita duniyar takan kare baka magane ba sai ta kare baka magane ba bare muna tafsiri a nan mun tashi kafin karfe 9 Allah ya karbi ranar ko a nan muka yi tafsiri da shi bayan mun fita mun gaisa da shi a takofa na yanzu ya ce mun daɗe mun gaisa ba ashe ranar zai bar duniya bai ma sani ba bayan an sha ruwa ina jin bai ma koma gida ba Allah ya karbi ranar kai kana nan kana huri baka sani ba ajalin da Allah ya diba maka ya riga ya kai shi yasa a hadisin Abdullah bin Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa sahabbai wata wasiya saboda shi manzo yana da hanyoyin koyarwa da yawa hanyoyin koyarwa na hikima dan babu wanda ya fi shi ya koyarwa babu wanda ya fi manzo Allah ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ana gwanda da sahabbai Abdullah bin Mas'ud ya ce manzo Allah bai ce musu komai ba sai suka ga annabi ya kama zane a kasa kaga kowa zai musu ko kana gudun ka ga annabi na zane ai za ka zo ka san abin da ake zanawa khaffan nabiyyu khaffan murabba'an manzo Allah ya yi zane mai kuturwa hudu gabas da yamma kudu da arewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan zane wa khatta khatta fil wasati kharija min sai manzo Allah ya zana wani layi wanda ya fito ya ratsa wannan square da manzo Allah yayi din gashi ya zana zane mai kusurwa hudu sai manzo Allah ya kawo zane ya ratsa shi sahabbai sun matsu suna ta kallo wa khatta qubatan sigaran ila hadha alladhi fil wasati sai manzo Allah ya dinga zane kanana kanana a gefen wannan zane na tsakiya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama yani min janibi alladhi fi al-wasat wa qala kuma da Allah yake hadha al-insanu wannan shine mutum wa hadha ajaluhu wannan kuma shine ajalin sa muhitun bihi wannan kusurwa hudun da aka yi shine ajalin dan adam shi zanan da aka ratsa tsakiyar wannan kusurwa hudun shine dan adam kaga kenan dan adam ta kowace gefe ta kowane gefe ajalinsa yana kewaye da shi don haka ɗan adam bai iya kubuta daga ajalinsa ya ce kad ahata bihi wato ajali ya riga ya kewaye ɗan adam wa hadha alladhi huwa kharijun amaluhu sai manzo Allah ya ce to amma kun ga wannan zane ai ya wuce ba kusurwa hudu din saboda ya ratsa shi ne sai manzo Allah ya ce to haka buri ga ɗan adam yake burin ɗan adam ya wuce ajalinsa ga ajalin a nan kai burinka ya isa can baka sani ba kuma akan jahilci sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa hadhihi al-khutatu sigaru al-a'rab wadannan zane kanana da kuka ga nayi a gefen wannan zane na tsakiya wato sune wato hanyoyi na ajali na dan adam wanda hanyoyin suna nan da yawa hanyoyin da Allah ke bi ya karbi ran dan adam suna da yawa fa in akhta'ahu hadha in wannan ya kauce mai na hashar kaza wannan zai cije shi manzo Allah yace idan hanyar ajali ta wancan misali baka samu ajali ba ta wajen rashin lafiya to ai akwai accident ko akwai tausayi idan ma ba tausayi haka nan kurin mutum na zaune yana mutuwa saboda haka yasa manzo Allah yace ajalin ga sunan wato da yawa in akhta'ahu hadha na hashar hadha in wannan ya kauce mai wancan zai cije shi saboda haka yasa malamai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan karantar da mu da baki ya ma karantar da mu a aikace game da hadarin guri ga rayuwa misali bayanin ibn hadar da yayi a cikin fathul bari yana mujallal 10/242 yace al muradu bil a'rab al afat al ariba lahu fa in salima min hadha lam yaslam min hadha wa in salima min al jami' wa lam tusibhu afatun min al marad yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misali hanyoyin mutuwa suna da yawa idan ma gaba daya hanyoyin mutuwan ka tsallake su babu wata cuta da ta zama adali gare ka au yace au faqd mali au ghairi zalika bagatul ajal ajalin kansa karshen sa in yazo to dole sai an mutu ko babu sababi wal hasilu anna man lam yamut bi sayfi mata bil ajal shine ibn hadar yace abinda manzo yake karantar da mu in ma ka ji tsoron tafiya yaki saboda tsoron kar a kashe ka da takobi to ajali na dan wanda sai ka mutu adalilin sa rashin lafiya na dan wanda shi ma yana iya zama ajalin ka wa fil hadisi isharatun ila al hadd ala sifar al amal wal isti'dad li bakkat al ajal ibn hadar yace wannan hadisin yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadaitar da mu mutakaita guri mu bi yawaita tanadi game da zuwan ajalin saboda ajalin sa yana iya zuwa a yau wani tanadi kai inda za a ce yau ne zaka mutu shin wani tanadi kai na haduwar ka ga Allah tabaraka wataala a cikin kabari wani tanadi kai wanda a dalilin sa ake ganin zaka tsira a kiyama in ka auna tunanin dan adam zaka samu kashi 80 cikin 100 ko ma fi na yanda zai zauna a duniya ne ba yanda zai gamu da Allah a kwanciyar kabarin sa ba saboda haka zaka ga sabon Allah ya fi yawa ita ko mutuwa ana cewa la mafarra minha ita mutuwa babu hanyar kubuta daga gare ta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gargadi gare mu akwai hadisin Jabir ibn Abdullah wanda manzon Allah yake cewa inna akhwafu ma akhafu ala ummati abinda na fi jin tsoron sa ga al'umma ta gaba daya abubuwa guda biyu ne manzon Allah yace al hawa son rai wa tul al amal da kuma tsawon guri idan mutun ya sa tsawon guri a kansa fa yunsil akhirah to zai tayi man salahira kaga annabi ya faɗi illar awwala gurace a rayuwa illar ta ita ce za ta sa ka manta lahira saboda kana ta tunanin duniya za ka yi kaza za ka yi kaza hadisin yana riwayar al-musnad ta al-imam muhammad yana sahihu jami'i sahih hadisi na 1781 akwai hadisin ka'ab bin malik wanda shi ma ya bada labarin misali da manzon Allah ya game da hadari na guri manzon Allah ya bada misali da kuraye yace da za a samu kuraye biyu ko a samu kerkeci guda biyu a samu wasu dabbobi masu farauta na daji misali zaki ko damisa a samu zaki biyu ko a samu damisa biyu su fada magarken awakai manzo Allah yake wani ta'adi waɗannan zakuna za su yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk ta'adin da za su yi bai kai ta'adin da guri yake ma addinin musulmi ba to wanda kaga ya zan abin misali gare mu bai kai ta'adin da guri yake wa addinin musulmi ba duk ta'adin da suke wanda wannan ya ishe ka gane hadarin guri a rayuwa wanda guri ke sa mutum yayi sata guri ke sa mutum yayi kisa guri ke sa mutum yayi abubuwan da Allah tabaraka wataala ya hana wanda a dalilin sa zai rasa duniyar sa ya ma rasa lahira hadisin yana sahihu jami'i sagir hadisi na 5626 mu dawo ga tafsir mai Allah tabaraka wataala ya ce ma annabi
wa ma alaka la min qaratin la wa la hakitam
wa ma ahlakna min qaryatin bab wa ta alqarya da muka hallaka ta illa wa la hakitam ma'rufa ce tana da littafin rubutacce sananne wato abinda manzo yake nufi Allah tabaraka wataala yake nufi ga manzo babu wata al'umma babu wata alƙarya da Allah ya taɓa hallakawa face ya sanya mata ajali saboda haka kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya damu dan kafirai suna masa izgilanci akwai wa'azi ko kafiran da da aka halaka su an sa ajali da ajali yayi sai Allah ya gama su me yake a gaba
ma tafde qomelum matina dalaha wa ma astaghfirun
ma tasbiqu min ummatin ajalaha babu wata al'umma ta taba tsere ma ajalin ta babu al'ummar da ta taba tsere ma ajalin ta idan Allah ya sanya ajali yace zai halaka wata al'umma a cikin shekara 10 to idan shekaru 10 nan sun yi zai gama da al'umma ba za ta wuce shi ba wama yasta'khiruna kuma ba a jinkirta mu Allah ba zai gaggauta halaka su kafin shekara 10 ba kuma idan shekaru 10 nan sun cika Allah ba zai kare ba shi Allah bai rage ajali kuma bai kara shine abin da yake gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam na'am
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون
وقال لك بام مثال توتر وند كافرين سكي وأنه محمد صلى الله عليه وسلم غير مكة أشكين القرآن الله يبام الأباري شيء أنه صلى الله عليه وسلم يارق آيات بي أما في إند مسلمي مصم من زويكي har zuwa tashin kiyama za a gaya maka saboda karka manta sai Allah ya sanya irin gulaƙancin da kafirai suka yi wa Annabi Muhammad a cikin Al-Qur'ani ya ba mu labari a cikin Al-Qur'ani gashi muna karantawa inda baya Qur'ani misali kana ai cewa haka zai faru to gashi Allah ya saka a cikin Al-Qur'ani saboda musulman baya su gane wahalar da manzon Allah ya sha وقالوا كافرين سكتي يا أيها الذي نزل عليه الذكر يا كيوان لا أكثر كيمي ذا ذكري أكثر كلمة ذا قرآن كي محمد سيا جيو سيأتي إنك لمجنون كي ما هو كجين سبحان الله سي أنكرا شكاهنا أتي كي ما هو كجين نسيك يتشيوا أغبا
لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين
لو ما تأتينا بالملائكة دمي بذاك زومن دا ملائكوبا إن كنت من الصادقين إن دي كانت جمع تغذية في محمد إن دي قذياني بذاك زومن سورة كمتون يند مكسنك أنا أتحي ديك كجر ما أقبم سودة ملائكة من سنكابو دون سابو أبو دبن Allah ya bada amsa ga maganarsu.
Ma tanazzalul malaa'ikatu illa bilhaqq wa ma kanu idhan mundharin.
Ma nunazzilul malaa'ikata a wannan qira'a Allah madaukaki yace ba ma saukar da mala'iku illa bilhaqq face don gaskiya. Idan mala'ika ya zo to ya zo da gaskiya. Gaskiyar ita ce halakarwa wa ma kanu idan munzarin kuma idan mala'ika ya zo da azaba to fa ba a jiran mutane azaban nan sai ta auku ba za ka zuwa mala'ika ba alkhairi bane ga mutanen makka zuwa mala'ika ba alkhairi bane ga kafirai saboda in ya taho to ba za a ƙara jinkirta musu ba yanzu ma da suke numfashi saboda mala'ikan bai zo bane dan shi mala'ika bai daukan wargi in ya zo ko dai ayi ne ko a gama babu ruwan mala'ika amma manzanni Allah ya ce su yi hakuri mutane ne shi ko mala'ika umurni ne saboda haka in ya taho halaka ce wannan yana kama da aya ta 8 ta suratul an'am wa qalu law la unzila alayhi malakun wa law anzalna malakan lakubiya al'amr thumma la yunzaru suna cewa dan me ba a saukar da mala'ika ba Allah madaukaki yace idan da a ce mun saukar da mala'ika da an gama al'amarin walau anzalna malakan laqubiya al'amr da mun saukar da mala'ika da an gama al'amari wato da an halaka su sun malayin gogun da sannan ba za a jira su ba kaga farkon suran nan Allah ya ba mu Annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri ya tabbatar mar kafiran nan da suke jirgilanci gare babu wanda zai mutu face yayi fatan ina ma yana musulmi ka ga kwantar da hankali ne ga manzon Allah to sannan sai ake ba shi ake ba da labari irin irin gulagancin da suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam nan sai Allah ya tabbatar da alƙawarin sa ga manzo kada ya damu da kafirai yace inna nahnu nazzalna dhikra
نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون.
إنا نحن نزل الذكر للليمون مكتوكد القرآن وإنا له لحافظون كما للليمون ما بصروا قريش عند آية سنة التوكيد ديوة إنا سنة نحن Allah ya saki cewa wa inna sannan yace la hafizu wanda ke nuna maka alqur'ani wallahi ba mai iya warware shi babu mai iya kaba shi kamar yadda Muhammadu Aminu Shakifi yake fada a Abwaabul Bayan yake kamar sauran littafai na farko misali at-taura inna Allah tahfazukum at-taurata a lokacin da Allah ya saukar da at-taura sai ya ce wa malaman yahudu ga dai ta ku rike ku aje ne Allah bai alƙawari zai tsare ba wastawda'akum iyyaha ina malamai ga mu to ga dai ta bi na saukar ka duba darajar at-taura wanda Allah da kansa ya rubuta amma Allah bai alƙawari zai tsare shi ba sai ya ce wa malaman banu Isra'ila ku rike ku tsare wanda yana suratul Ma'ida aya ta 44 إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله بما استحفظوا صبر أنباط أرن لكتاب الله شيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول فكانوا الأمانة ما لم يهود فكتي أمانة الله لكتاب التوراة أنباط أمانا كل واحد شيء فكتي وأن أمانة ولم يحفظوها بتصار لتاجن با بل ضيعوها عمدا دغنغم ما سكا دينغا لالاتا لتاجن التوراة سي ما لمن صادو يجي مي يكا ما تنو تشنزا لتاجن في عدة تشنزا وياتو فزامن يا تشنزا والقرآن العظيم أما القرآن با لم يكل الله حفظه إلى أحد الله بوكل تترون القرآن قدن أدن با hatta yumkinahu tabi'ahu bare dan adam ya samu damar lalata shi Allah bai yadda ba saboda haka yasa zaka tashi ka je gabacin duniya kaga alqur'anin hannunka wallahi ko fataha ba zaka ga an canza ba in ka koma yammacin duniya wannan alqur'anin da ka baro gabas shi zaka samu a kudu shine a arewa shine kai hatta a gidan kafirai da suke sayan alqur'ani wai dan su bata shi Qur'anin da ke gidan na kuma ba su iya canza shi ba Allah ya alƙawari shi zai tsare abin shi bal ka wallahi bahu jalla wa ala bi nafsihi al-karima al-muqaddasa shi Allah tabaraka wa ta'ala da kanta zai tsare al-Qur'ani kamar yadda ya faɗa mana a suratul hijr inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun kuma ya faɗi irin wannan a suratul fussilat innal ladina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz لا يأتيه الباطل من بين يديه فرنابات زوام القرآن تقبنش ولا من خلفه فرنابات زوام القرآن تباينس تنزيل من حكيم حميد الله يا القواري كيف أن آيوني قدادو يا ثبت المنى أن أدم بذل إيا تنزى القرآن وفي حديث ليضوء صحيح مسلم حديث إياب بن ثمار المجاشكي ya bada labarin hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah yayi huduba sallallahu alaihi wasallam a hudubar sa yace ala kusali inna rabbi amarani an uallimakum ma jahiltum mimma allamani yawmi hadha saiwa da nayi a yanzu akan mimbarin nan Allah ya min umarni in sanar da ku abin da ku sani ba wanda ya sanar da ni a yau Allah ya ce in gaya muku ya faɗi magana mai tsawo ya yi hutuba mai tsayi daga cikin hutubar ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa anzaltu alayka kitaban ya kai Muhammad na saukar maka da littafi la yaghsiluhu al-ma'u littafin da ruwa bai iya wanke shi littafin da ruwa ba zai iya wanke shi ba to yanzu ka ga idan aka ce wannan littafin ne ruwa bai wanke shi ya za a yi ruwa ba zai wanke littafi ba ka ɗau alƙur'ani ka tsoma a ruwa ai zai jike ko a takardar da ya jike alƙur'ani bai jike ba alƙur'ani yana nan saboda haka yasa Allah ya ce ma annabi taqra'uhu na'iman wa yaqdhana za ka iya karanta shi kana bacci kuma ka karanta shi idanunka biyu malaman hadisi kamar misali al-Imam al-Qurtubi mai fassara hadith Muslim al-Mufrid lima ashkal min tarqiq Muslim hadisi na bakwai 1663 yana magana kan wannan hudubar manzon Allah yace abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya tarki tilawatahu wa hifdhu shine kadai littafin da na sauke karatunsa da haddansa abu biyu da karatun da haddan Allah ya sauke abubuwa guda biyu ne fa khaffa ala al-amtila saboda haka hadda ta zama da sauki tilawar ma ta zama da sauki wa wa'atul qulub zukata suna iya daukar alqur'ani gaba daya sai dai in mutum bai so ba saboda haka falau gusilat al-masahif da za a hada alqur'ani gaba daya a tsoma a ruwa laman gasala min as-sudur wa chan alqur'ani na kira dan mutane ba zai wanke ba saboda haka wannan takarda ita ce ta jike amma alqur'ani dake haddar mutane wannan alqur'ani yana nan a yanda yake saboda haka yasa nan suratul hijr inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz a suratul qamar fa wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir kaga Allah ya sauke haddar alqur'ani Allah ya sauke tilawar alqur'ani saboda haka yasa malamai suka ce alqur'ani Allah ya dauki alkawari shi zai tsare abinsa me yasa Allah ya faɗi haka saboda kwantar da hankalin manzon Allah sai kaga da farko dai duk kafirin da ka gani Muhammad sai yayi nadama ina ma musulmi ne bayan ya mutu ana kwantar da hankalin shi Muhammad karka damu littafin mun dauki nauyi mu za mu tsare ko bayan baka ba abinda zai tabe shi sannan Allah ya saki ce masa walaqad arsalna ba kai ne na farko ba wannan ma saboda kwantar da hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam walaqad arsalna min qablika kafin zuwanka mun yi aike fi shiya'il awwalin al-umumi na zamanin farko mun aika manzanni daban-daban abinda ake maka na wulaƙanci duk an musu me Allah madaukake yace
wa ma yati min rasulin la kanu bihi yastahzi'un
wa ma yatihi min rasulin babu wani manzo da ya taho ga al'umomi da suka wuce face waɗannan kafirai sun yi izgilanci gare shi illa kanu bihi yastahzi'un hal istihza kamar yadda suke izgilanci ga manzon Allah ya ayyuhal ladhi nuzzil alayhi dhikr innaka lamajnun ya kai Muhammad wanda aka bawa Qur'ani kai ma haukaci wannan ba intilanci ba Allah yake to ba kai bane farko manzannin da suka wuce su ma haka al'ummomin su suka yi musu sai Allah yake kadalika
kadalika nasluhu fi qulubil mujrimin
kadalika nasluhu kamar haka kamar yanda kaga waɗannan kafirai da ƙaryata gaskiya da izgilanci gare ka ya shiga zukatansu to kamar haka muka sanya irin haka din fi qulubil mujrimina a zukatan masu laifi saboda haka yasa ba ma kafiran da ba har na yanzu da izgilanci da wulaƙanci da ƙaryata wa'azi ya zama to tamfar yanda aka ƙaryata manzanni haka ake har zuwa yanzu kuma haka zai ci gaba har tashin kiyama saboda Allah ya sanya ɗabi'a ce ta masu laifi kadalika talaknahu fi qulubil mujrimin kaga kenan masu laifi duka halin su guda ne mai Allah madaukake ce
kadalika nasluhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bi wa qad khalat sunnatu lawwalin
kadalika nasluhu kamar haka muke shigarwa na'am kamar haka kamar yanda kafirai suke maka izgilanci haka nan muke shigar da wannan dabi'a a zukatan masu laifi la yu'minuna bihi ba za su yi imani da shi ba wa qad khalat sunnatul awwalina kuma tafarkin mutanen farko ya riga ya shuɗe wato kamar Allah yana cewa annabi waɗancan manzanni na farko da aka yi musu izgilanci mai ya faru na halaka su to kyale waɗannan ba wa qad khalat sunnatul awwalina wato tafarkin mutanen farko ya riga ya shuɗe mutanen farko da suka kare ta manzanni suka yi izgilanci gare su mai ya faru Allah ya halaka su yani wa qa'ibu llahi ta'ala bi ihlaki fi man kadzaba ar-rusula min al-umam al-khaliya wa tantara al-umumi Allah ya saukar da azabar da ta halaka su wannan kamar tsoratarwa ne ga mutanen Makka, kamar manzon Allah yana cewa kyalen da su ma zan halaka su. Sannan sai Allah ya dawo da amsa game da abin da suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ai sun ce ya ayyuhal ladina zira alaihi dhikru innaka lamajnun, ya kai wanda aka ba ma Qur'ani mahaukaci ne kai, me ya hana ba za ka zo da mala'iku ba, in kunta min as-sadiqin, sai Allah ya bada amsa akan wannan. Me yace?
Walau fatana alayhim baban min as-sama'i fa dhallu fihi 'ardun.
Walau fatana alayhim baban min as-sama'i, ko game da cewar da suka yi, me ya hana a saukar da mala'ika? Allah tabaraka wa ta'ala yace da a ce za mu bude musu wata kofa daga sama, Allah ya bude kofa, faɗallu fihi arjun, sai ga mala'iku suna ta hawa, sai ga kafiran Makka na ganin su, ba wai kafiran suna hawa Makka ba, la, wannan fassara ba ta inganta ba. Faɗallu fihi arjun, mala'ikun suna hawa sama, saboda shi kafiri dama ba zai iya hawa sama ba. Da za a bude kofar sama, sai kafirai su ga mala'iku na hawa, ka ɗaga ido ka ga mala'ika gashi nan yana tafiya yana hawa sama. Allah tabaraka wa ta'ala yake laqadu innama sukira
kafaru innama sukira tabsaruna bal nahdu qawmun mashhurun,
nan ma ba za su gaskanta ba, ba sun ce me ya hana Annabi ya zo da mala'ika ba, da dai Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce to ku dubi sama, suna daga idanun sai su ga mala'iku na hawa. Ta ce ha, dama ainihin sanka kai mataki ne, shi ne amsa. Lakaru inda masu kira tamfara na za su ce a idanunmu an sihirta ne, an sihirta idanunmu, saboda haka abinda muke gani ba gaskiya ba ne. Bal nahnu qaumun mas'urun, mu dai mutane ne waɗanda an riga an musu tsafi, saboda haka yasa muke ganin sabanin gaskiya. Da Annabi zai ce ku ɗaga idanu, su ɗaga idanu su ga mala'iku suna hawa sama, wallahi kafirai za su ce nan ma sihiri ne. Saboda haka hawan mala'ikan ba shi da ma'ana gare su. Allah tabaraka wa ta'ala yake
wala qadza abada bis samaa'i burudan wa zayyanaha lin nadirin,
wala qad ja'alna fis samaa'i burujan, haqiqa mun sanya masaukai na taurari a cikin sama. Masaukan taurari shi ake kira al buruj, wato shi ake kira galaxy ko a ce mai nebula, tarin taurari, tarin taurari shi ake kira al-buruj. Wa zayyana halin nazirin, mun kawata sama ga masu kallo ga masu gani. Idan mutum ya daga ido ya kalli sama, wato idan dai yana da rabo zai suranta girman Allah tabaraka wa ta'ala, zai kara jin tsoron Allah, saboda girman halittar da ke sararin samaniya. Al-buruj wanda shi ne manazilul shamsi wal qamar, masaukin taurari haɗe da rana da wata. An-nujumul kibar, manya-manyan taurari, manyan taurari wanda hatta masana ilimin sararin samaniya sun tabbatar, wato taurarin da suke sama girman nasu ya wuce tunanin ɗan adam. Kamar yadda Allah ya faɗa ne a suratul Furqan, tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, wanda ya nuna al-buruj shine tarin taurari, wanda a tarin aka samu rana aka samu wata. Sai Allah madaukake ya ce wa hafizna
min kulli shaytanir rajim,
wa hafizna ha kuma sama din nan mun tsare ta, min kulli shaytanir rajim, daga kowane shaytani wanda aka nisantar da shi ga rahmar Allah. Zaka dauka sararin samaniya haka nan yake, babu wani tsaro kuma ba hakan bane. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya, yana tabbatar mana ita sama da kake ganin ta tana da tsaro mai ƙarfi. Wa hafiznaha, Allah madaukake ya ce mun tsare sama daga kowane shaytani, illa man istaraka sam'a,
illa man istaraka sam'a fa asba'ahu shahabun mubin,
illa man istaraka sam'a, sai dai wanda ya iya sato sauraro, fa atba'ahu shihabun mubin, ko akwai yula, akwai tauraro da ake kira yula wanda zai bi wannan aljani wanda ya saci sauraron abinda Allah ke gaya wa mala'iku. Babu shakka Allah yana saukar da umarninsa ga mala'iku. A farar samaniya Allah yana saukar da umarni ga mala'iku. Saboda haka su aljanu sai suna tafiya sama, suna isa kafofi inda za su iya jin saƙon da Allah ya saukar wa mala'iku. Ta yaya suke sanin wannan saƙo? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cikin hadisin Abu Huraira wanda yana Sahih Bukhari, yana kitabu tafsirul Qur'an inda Imam Bukhari ya fassara wannan aya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan kafa Allahu al-amra fi samai, idan Allah ya saukar da wani hukunci a sama, mala'iku suna ganewa. Mala'iku suna ganewa. Barabatul mala'ikatu bi ajnihatiha, sai mala'iku su buga hukuncin. Ana cewa idan Allah ya yi wani hukunci, manzo Allah ya ce kasilati ala safwani, yanda ka san a zuba farka akan dutse falali, falalin dutse, karan da farkan yayi irin wannan kara za ku ji saboda buga hukuncin da mala'iku su kai. Saboda mala'iku suna ganewa Allah ya yi umarci. To amma abin da yasa suke buga hukunci din razana ne, saboda sun razana suna tsoron wannan umarnin da suka ji Allah ya saukar kadda na tashin kiyama. Saboda tsananin firgita sai su buga hukuncin. Buga hukuncin nan da suka yi sai ya yi kara. Fa shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa idza fuzi'a an qulubihim qalu, da zaran mala'iku sun ji sun razana sai su rika tambaya ma za kana rabbukum, me ya faru? Yau wata magana Allah ya yi, wata doka aka saukar? Qalu lillazi qala al-haqq wa huwa al-aliyyu al-kabir, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya saukar da wannan sako wanda shine mala'ika Jibril, zai gaya musu ai ga gaskiyar da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ga sakon da ya zo gare su. To a nan lokacin da yake gaya musu wannan sako, shi shugaban mala'ikun, aljanu sukan saci wannan sauraron. Shi fa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce illa man taraka sam'a, sai dai wanda ya saci sauraron abinda shugaban mala'iku ya gaya wa sauran mala'iku game da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala. To shi ma fa atba'ahu shihabun mubin, Allah zai harbo wata tauraruwa ta yula saboda ta halaka wannan aljanin da ya saci sauraron umarnin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar ga mala'ikunsa. Wanda Allah ya bamu labari abin da yana da yawa, amma lokacin da Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rabu, da kafin zuwan manzon Allah ya yi yawa kware, saboda lokacin bokaye suna da tasiri musamman a zamanin jahiliya. Bokaye su ne alƙalai, idan al'amari ya rikice sai a je wurin boka, shi ne alƙali. Saboda haka boka yana da wani aljani, sannan za ka zai gano wani abu na gaibi wanda zai fada zai zama su raba gardama ga abin da yake aukuwa. Amma lokacin da Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya dakatar. Wanda ya bamu labari a suratul jinni wa anna lamma lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harfan shadida, aljanu ke cewa yanzu mun tafi mun taba sama sai muka taras an tanadi masu tsaro masu tsanani, an sa masu gadi masu tsanani wa shuhuban, ga kuma yula taurari nan waɗanda ake jifan mu idan mun je zamu faci sauran. Shi ne suke cewa amma fa da wa anna kunna naq'udu minha maqa'id, a da akwai wuraren tsugunawa da muke, za mu je sama mu tsuguna a nan mu tsuguna a can lissami, saboda mu ji abin da ake gaya wa mala'iku. Wa man yastami'u al'ana, amma a yanzu wanda ya tafi sauraro ba kamar da bane, yajid lahu shihaban rafada, zai tarar da wani tauraro yana dakonsa, kana zuwa Allah zai harbe ka da wannan tauraro. Suka ce to ba mu sani ba me ya faru, da an ba mu damar muna jin abin da ake gaya wa mala'iku a sama, yanzu ba ma iya ji. Wa anna la nadri a sharrun urida bi man fil ardi, kaddai an yi nufin sharri ne ga mutanen duniya, domin da aljanu su ne alƙalai. Yanzu idan ba su samu damar satar sauraron gaibi ba, wa zai yi alƙalanci? Saboda haka suke ganin kamar sharri aka yi nufi ga duniya. Am arada bihim rabbuhum rashada, to Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar dalilin da ya sa ya hana aljanu su samu isa inda suke isa saboda aiko manzon sa. Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a san a samu rikicewar wahayi. Sako ya zo daga mala'ika Jibril ya iso zuciyar manzon Allah. Idan ba a toshe kowace kafa yadda mala'ika yadda aljani yake bi ya saki sauraron maganar mala'iku ba, ƙarshe za a samu ya rikitar da wahayin da aka saukar ga manzon Allah. Saboda haka sai Allah ya toshe kafofin sama gaba ɗaya su, wanda ya zo cikin suratu Saffati, inna zayyana sama'a dunya bi zinatin alkawakib wa hifzan min kulli shaytanin marid la yasamma'una ila almala'i al'a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Da zarar aljanu sun tafi sauraro, to Allah zai ta jifan su ta kowane gefe. Mu ci gaba da tafsiri. Allah tabaraka wa ta'ala yake wal arda madadnaha
wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in mawdud.
Wal arda madadnaha, ita kasa muka shimfiɗa ta. Kasa mun shimfiɗa ta yanda ta yi daɗin zama ga ɗan adam. Wa alqayna fiha rawasiya, muka jefa manyan duwatsu a cikin ƙasa. Rawasiya su ne waɗanda suka riƙe ƙasa, yasa ba ta da laushi, manyan duwatsu. Wa anbatna fiha min kulli zawjin min kulli shay'in mawdud, mun tsirar daga ƙasa, mun tsirar da kowane irin shuka, amma tsirin da muka fitar kowane abu ka gani mawdudun a aune yake. Allah tabaraka wata'ala ba haka kawai yake saukar da halittunsa ba. Duk abin da kaga Allah ya yi, to akwai kima. Misali, mangwaro, Allah ya san adadin waɗanda za su fita a wannan shekara, waɗanda za su nuna, waɗanda ba za su nuna ba, da waɗanda. Haka Allah ya kirga komai a aune, akwai adadi da Allah ke saukarwa. Shi yasa yake min kulli shay'in, kowane abu. Akwai abun da Allah tabaraka wata'ala ya bashi, yace mai a gaba.
Wa da'alna lakum fiha ma'ayish
wa man
lakum rizqin.
Wa da'alna lakum fiha ma'ayish, ko mun sanya muku ababen rayuwa a duniya. Kaga nan al-ma'ayish, Allah ya dunkula ababen rayuwa. Allah ya saka ababen rayuwa, wato duk ƙere-ƙeren da ka ga nasara na yi, Allah ya riga ya shirya komai ya sa a ƙasa. Duk abin da ka sani ɗan adam yana buƙata na rayuwa, Allah ya shirya sai ya sa a ƙasa. Idan lokaci ya yi, sai ya ɗauki ilimin abin sai ya sa a ƙwaƙwalwar wannan. Ga yanda za ka tono kaza, in ka tono wancan ka haɗa da wannan, in an haɗa da wancan sai a yi mota. Amma Allah ya riga ya haɗa komai ya sa a ƙasa. Shi yasa Allah ya ce wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, mun sanya abin rayuwar, abubuwan rayuwa a cikin ƙasa mun samu. Saboda haka yasa duk abin da ɗan adam ke yi a yau za ka samu a ƙasa ɗin ake tunowa. Allah ya riga ya binne. Saboda haka an binne Fetur, an yi kaza. In kun tono Fetur, za a iya mai da shi mai wanda mota za ta yi amfani da shi ta yi tafiya. Jirgin sama zai iya amfani da shi, za a iya sarrafa shi a yi kaza da kaza da kaza. Wanda Allah tabaraka wata'ala shi ya tsara komi ya sa a cikin duniya saboda dan adam ya huta. Wa man lastum lahu bi raziqin, akwai wanda ba ma ku kuke ciyar da su ba. Akwai su da yawa, ciyashi da ke tafiya kai ka ciyar da shi, ba kai kake ciyar da shi ba. Da ƙwari da tsuntsaye da dabbobin gida da na daji, za ka ga suna rayuwar miliyoyin shekaru, wace ciyar da su? Allah tabaraka wata'ala. Saboda haka Allah ya ce wa man lastum lahu bi raziqin, akwai wanda ba ma ku ne kuke ciyar da shi ba, mun muke ciyar da su. Wa in min shay'in,
wa in min shay'in illa indana khaza'inu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum.
Wa in min shay'in, babu wani abu illa inda na kaza in hufa face akwai taskarta a wurin mu. Babu wani abu face akwai taskarta a wurin mu. Wa ma nunzilu, kuma ba ma saukar da shi illa bi qadarin ma'lum, face akwai kima sananniya, hikimar Allah. Yanzu misali, da ya halicci awakai da shanu sai Allah tabaraka ta'ala ya halicci zaki da ganuka. Saboda in aka kyare awakai da shanu za su cinye tohon da ke kasa gaba ɗaya in hayayyafa suke, kuma suna da saurin haihuwa. Saboda haka, saboda controlling yawansu, sai Allah ya halicci wanda zai rika cin su. Saboda haka sai aka yi kuraye, sai aka yi zafu, aka yi dalita, wanda aikinsu shine su ringa cin waɗannan dabbobin don kar su yi yawa, wanda za su iya cinye tohon da Allah ya fitar da shi daga ƙasa. Su kuma waɗannan dabbobi da za su rika kashe waɗancan, Allah ya ba su gajeren kwana, ba su daɗewa. Idan kana nufin ta ƙwari ne, a ƙwarin ma sai Allah ya kawo waɗanda za su iya cinye su don kar su ma su wuce kima. Saboda haka aka samar da tsuntsaye. Wato komai ka sani Allah ya saukar da shi da kima sananne. Akwai kima sananne wanda in Allah ya bar shi haka yawansa sai ya zamanto fitina ga ɗan adam. Saboda haka sai Allah yana saukar da komai daidai kima. Ko ruwan sama za a baku, a baku daidai kima. Saboda yanda zai amfane ku. Wa arsalna ar-riyaha lawaqiha
wa inna lanahnu wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu bikhazinin.
Wa arsalna ar-riyaha, kuma mun saukar da iskanni, iskoki, lawaki ha iskoki waɗanda ke barbara. Saboda iskar ma iri biyu ce, iska iri biyu ce, akwai iska mai amfani, akwai iska mai cutarwa, akwai iska da ita ce take barbara, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Wato ya take barbara, wannan iska ita ke ɗaukan ƙwayar shuka namiji ta haɗa da ƙwayar shuka mace, kafin nan shukar ta fitar da amfaninta. In ba don wannan iskar ba, da ba yanda za a yi a samu tsuro ya fitar da tsoho. Saboda dole a samu namiji ya haɗu da mace kafin su samu da amfani. To wannan iskar ita ke barbara, shi sa aka kira ta lawaqiha, iska mai barbara. Iska ce da take ɗaukan namijin iri ta haɗa da macen iri, sannan sai a samu amfani. Duba yadda Allah ke gaya mana ilimi a cikin Alƙur'ani. Fa anzalna minas samaa'i ma'an, sai muka saukar da ruwa daga sama. Fa afkaynakumuhu, muka shayar da ku wannan ruwa. Wa ma antum lahu bikazinin, kuma ba ku kuke adana ruwan ba. Kai dai ruwan ya sauko, in bai sauko ba sai dai ku yi ta roƙonsa. Ba wanda zai iya saukar da wannan ruwan. Akwai hadisin Salamah bin al-Aqwa, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarinsa akan cewa idhashtaddat ar-rihu, dusailin da guguwa ta kada, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allahumma laqhan la aqima, ya Allah a turo mana iska mai barbara, kada a turo mana wato iska aqiman ta halaka. Saboda iskan nin guda biyu ne, akwai iska mai amfani ga ɗan adam, akwai iska kuma wanda idan Allah ya turo ta halaka ce. Kamar misali Adawa a suratu Zariyat, wa fi adin iz arsalna alaihim rihal aqim, ar-rihal aqim, Adawa da Allah ya tura musu iska, iskar wato ta halaka ce. Kaga ba kamar wanda ya faɗa a nan ba, wa arsalna ar-riyaha lawaqiha, wannan iska ta barbara ce wanda ana samun amfani a tare da ita. Amma wancan iska da Allah ya halaka Adawa da ita, wato iska ce ta halaka. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa inna lanahnu nuhyi
wa numitu wa nahnu al-warithun.
Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu, lallai mu muke rayarwa kuma mu muke kashewa. Wa nahnu al-warithun, kuma mu ne masu gado. Abinda Allah ke nufi da cewa mu ne masu gado, al-baqa'u ba'da al-mawjudati, bayan komai ya halaka wa zai saura? Allah tabaraka wa ta'ala, kullu shay'in halikun illa wajhahu, bayan komai ya halaka babu abinda zai saura sai Allah. Kai ka halaka, dukiyar taka ta zama babu mai rike da ita sai Allah. Wa laqad alimna al-mustaqdimina,
wa laqad alimna al-mustaqdimina minkum wa laqad alimna al-mustaqdimina,
wa laqad alimna al-mustaqdimina minkum, haqiqa mun san wadanda suka shige daga cikin ku. Wa laqad alimna al-mustaqirina, kuma mun san wadanda suka saura. Allah ya san wadanda sun wuce, kuma ya san wadanda sun rage. Ba abinda Allah bai sani ba, ya san lissafin komai. waye ya riga ya mutu Allah ya sani waye bai mutu ba Allah ya sani waye za a haife shi nan gaba bai riga ya zo ba Allah ya sani ko me akwai lissafin shi wa inna rabbaka
huwa yahshuruhum innahu hakimun alim
wa inna rabbaka huwa yahshuruhum kuma lalle Allah mahaliccinka zai fatara su a wani lokaci Allah zai tara su a guri guda da waɗanda suka riga tafiya da waɗanda suka saura Allah zai hada su wannan yana kama da cewar ta surat al-waqi'a qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum na farko da na ƙarshe Allah zai hada mu Allah yayi alƙawari zai hada mu innahu hakimun alim Allah mai hikima ne Allah masani duk abinda Allah yayi akwai hikima ne sannan akwai ilimi tare da aikin Allah subhanahu wa ta'ala wato duk abinda Allah ya hukunta to ka tabbata akwai hikima cikin wannan abin idan Allah ya hukunta cewa akwai hisabi to akwai hikima cikin hisabi din wanda aka cuce shi kaga za a mai takayya dan saboda haka abinda Allah ya tsara yana tsara shi da hikima da ilimi wannan yana zama karfafawa ga tauhidin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu mutu akan addinin musulunci kuma Allah ya tabbatar da mu cikin masoyar manzonsa sallallahu alaihi wasallam da gaskiya za mu dakata haka akwai wasu tambayoyi guda biyar tambaya ta farko wanda ke cewa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da manzo Allah yake cewa man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj me yake nufi da alba'a alba'a shine halin aure takalifuz zawaji kamar yadda yake cikin fatawar latina mujallal na 18 wato manzo Allah yake wanda ke da halin yayi aure to ya kamata yayi aure wanda ke da halin yayi aure shine alba'a kana da dukiyar da zaka iya aure kuma shi aure ya danganci al'ada al'adu daban-daban ne saboda haka in dai kana da halin da zaka iya yin aure cikin al'adar ku to auren shi ya dace gare ka wanda wannan umarnin na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawar da dukkan wani uzuri mutumin da zai ce ba zai aure ba sai yayi karatu ya saba umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkum alba'ata sharadin ba karatu bane sharadin kana da halin zaka yi auren idan kana da halin zaka yi auren to ya kamata kai aure inji Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zaka yi ba to ga shawarar da ya bada kashi ne saboda haka ma'anan alba'atu shine takalifu zawaj kamar yadda yake cikin fatawar latina tambaya ta biyu wanda yace idan ana yaki a tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmai ba a lokacin azumi kamar a Ramadan shin yaya musulmi za su yi a fagen yaƙi za su aje azumin ne ko kuwa to ai yaƙin farko da aka yi shine yaƙin Badar kuma wannan yaƙi da aka yi na Badar a cikin watan Ramadan aka yi ba mu da labarin annabi ya aje azumi saboda an yi yaƙin Badar in ka zo al-bidayatu wa nihayatu musallan hudu shafi na 52 ko ana yaƙi ka yi azumi wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ita larura tana shiga kowace ibada idan an samu larurar da ta sa za ka aji azumi saboda misali mutum ya samu raunuka dole sai ya sha magani ko wani abu haka ka kake na kare azumin gare shi bai zama ba zai fi ba ne ko ko zai aji azumin saboda ba ma magani ba don dole ne ya sha ruwa ko ya ci abinci saboda wahalar ta yi yawa in bai yi hakan ba zai kai ga nakasa ko kuma halaka gaba ɗayanta musulunci ya ba da damar mutum ya aje azumi saboda wata wahala mai tsanani na rayuwa wanda babu wata makawa sai ta hanyar aje azumi amma cewa za a bar azumi saboda ana yaƙi wannan ba daidai ba ne na uku shine yake cewa ina matsayin alkunu da wasu limamai suke yi a asirce musamman a lokutan sallar asuba wato sallar asuba karanta alkunu abu ne wanda daɗaɗɗen saɓani aka samu tsakanin malamai tun zamanin farko yana daga cikin abubuwan da bai kamata musulmai su tsananta ƙiyayya a kan shi ba saboda saɓanin fahimtar ya daɗe tun zamanin salaf akwai waɗanda suke ganin yin alkunu a sallar asubahi a kullum sunnar manzon Allah ce akwai masu ganin haka kuma suna da dalilai suna kafa dalilai da dama wanda hujjoji suna na har zamanin Sayyidina Umar bin Khattab. Amma akwai akasarin malamai suna cewa yin al-qunut a sallar asubahi a kullum kuskure. Annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya ya daina al-qunut in ba larura ce ta bijiro ba, in ba an samu wani uzuri, wata matsala ta auku, sannan sai a yi al-qunut, shine ake nufi da an-nawafil. Amma a riƙa yin al-qunut a kullum, wannan fahimta mafi inganci bai dace ba. To wannan ita ce fahimta mafi inganci, wato bai kamata a riƙa yin al-qunut a kullum ba, amma don wani yana al-qunut a kullum kuma bai kamata a yi adawa da shi ba. Me yasa? Saboda salaf sun yi saɓani a kai, kuma duk abin da aka ce ma salaf sun yi saɓani a kai, to ka sassauta don ƙarshe, kada adawarka ta taɓa manyan mutane. Allah ya samu gani. Wanda ita duk zatin ma'ad a mujallar na farko shafin 272, Ibn Al-Qayyim Jawziyyah ya yi magana a kan matsala ta al-qunut a sallar asubahi. Bai kamata a riƙa yin al-qunut a sallar asubahi a kullum ba, amma don wani yana yi bai kamata a tsananta adawa gare shi ba. Wannan shine abin da na bada, kuma shine abin da yake zabi ma'ad. Sai tambaya ta hudu, ko Allah yana amsa addu'ar fasiki? Wannan mun yi shi a wancan tafsiri da ya gabata cewa hatta kafiri Allah yana karban addu'arsa, amma addu'ar da yake karba ita ce addu'a da fasiki ya yi a nan duniya, saboda haka yana iya biyan bukatarsa. Ai mun ce duk wanda kaga ya samu biyan bukata a rayuwar shi Allah ne ya biya ma. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, da kafiri da matsafi da musulmi na kware da na banza, duk wanda kaga ya samu biyan bukata wa ya biya masa? Allah ne. Babu mai iya sarrafa komai a duniya sai Allah. To sai dai yana ba mu wanda yake so, Allah kuma yana ba mu wanda baya so, saboda ita duniya ce. Amma a lahira baya ba mu kowa sai masoyan shi. Saboda ka kafiri yana iya samun ijaba ga addu'arsa, fasiki ma yana samun ijaba ga addu'arsa. Akwai littafin da aka rubuta fiqhul adhiya wal adhkar, littafin fiqhun addu'a da zikiri. Littafin yana da wahalar samu amma kuma yana da muhimmanci. A shafin 260 malamin ya yi magana a kan ire-iren waɗannan addu'o'i, kamar addu'ar fasiki, addu'ar kafiri, addu'ar matsafi. Shin wace biya musu bukata? Allah ne. Amma don Allah ya biya musu bukata baya nuna Allah yana son su, kamar istidraji ne. Allah zai biya ma bukata ne don bai son ka, saboda a lahira kar ma ka samu rabo. Sai na ƙarshe malamin ya ce masu da'awar cewa Hajara ba baiwa ba ce, da wace hujja suka dogara? To kaga tambayar ma ba tawa bace. Masu da'awar cewa Hajara ba baiwa bace, ina ga su ne za a tambaye su ba da hujjar ke. Allahumma aghfir lana min khashyatika ma tahul bihi bainana wa bain ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwil bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, wa ansurna ala man adana, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا, ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.